A shirinmu na matasa a wannan mako shirin namu ya canza akalar yadda ake gabatar da shirin inda muka tsinci kanmu a gidan gyaran gashi da jiki na wata matashiya da ta shafe shekaru 9 tana sana'ar. Sadiya Adamu Farid ta ce na samu naira miliyan 10 a shirin Youwin tare da samun horo na musamman daga gwamnatin Najeriya wanda da shi ne na kafa sana'ata a harkar gyaran gashi da gyaran jiki inda nake da akalla ma'aikata 15 a shago 2 da nake da su a yanzu a kanan Najeriya. Dandalin VOA ya zanta da wasu daga cikin ma'aikatan Sadiya su biyu inda ɗaya daga cikin su a yanzu ta koma jami'a take karantar course ɗin harshen Turanci.
Da sunan malamar.
Sunana Aisha Muhammad.
Malama Aisha, ga ki ma'aikaci a wannan salon kuma ɗaliba, yaya aka yi? Ba ki ba mu labari, ya aka yi kika fara? Da bayan kin fara me ya ji hankali ki kika koma makaranta?
Da farko an ci kaman yayata take yi, saboda tun farko ma a gida muka fara zuwa muka je da mamana, sai take gaya mata cewa ai tana ita ma ta buɗe salon kuma zai yi kyau, in ji tunda ban lokacin na yi jami'i na ban samu admission ba, muna jiran admission sheet before admission ya fito za ta iya ɗauka na mu je ta koya. Ban ma iya komai ba time ɗin, amma dalilinta yanzu na iya komai, ta ɗauki ni na fara aiki, na iya retouching, steaming, bordering, komai da komai na salon na iya.
An kin yi shekara nawa da koyon aiki a nan kika koma makaranta?
Na kai kaman shekara ɗaya haka.
Yanzu a jami'a wani course ke karanta?
BEd English, Education English.
To kina kuma kan zo nan ki aikin?
Ina kan zo duk sallah haka, ko haka in aiki yawa ta kan kira ni ta ce in zo, in ba ana hutu haka, in ga hutu semester, week semester, ko kuma na break haka, na kan zo haka.
To in kika kammala karatun za ki ci gaba da sana'ar hannu?
Insha Allah, saboda dalilinta ni ma kullun mafarki na, ni ma in ga na zama kamanta.
To wani irin darussa kika koya a zama da kai a nan da koyon aiki da sauransu?
A lot, saboda za ka iya zama da mutane, yadda aka behave da mutane, da magana, wasu suna da zafi, wasu ya za su yi maka a shago, wani kin ga wasu mata suna da wannan problems ɗin issue. Wata mata take miki gaya miki magana a shago saboda ta ganki, ta ɗauka maka in ba you not student kuma well you're a student, irin wannan challenges ɗin ka samu, kuma za ka samu haƙuri, patient, zama da mutane.
Kuma ya suna malama?
Sunana
Umi ne?
Yes, fari.
To malama Umi, ga shi kina aiki a nan, me ji hankalinki har kika zo kike aiki a nan wajen?
To magana ta gaskiya dai, asali ba ma shi na zo yi ba, lalle aka ɗauke ni na kinan fara. To daga nan kuma Allah da ikonsa muna zaune, sai aka yi training ɗina zuwa wasu abubuwa da yawa, kamar aikin salon, make up da sauransu. Dai
make up kamar irin kwalliya da ake wa amare da wannan?
Kamar kwalliya haka ta amare da ma inda ba amaren ba, din na iya a yanzu, kuma na kai kimanin yanzu shekara ta 5 kenan. Na
shekara 5
nake a nan ba.
To ina labarin karatu, an yi karatu
eh daga secondary school dai aka tsaya?
Kina gama secondary school kika fara aiki a nan?
Na fara aiki a nan, ina gama secondary school na fara aiki a nan. To shine dai abin da ya faru.
Me yanzu me buri?
Buri na dai idan na aure zan ci gaba da karatu insha Allah.
Me gayya mai aiki Sadiya Adamu Fari, matashiya mai sana'ar dogaro da kai wacce ta karanci course din microbiology maimakon ta sauya course din kasancewar ba abin da ranta ke so kenan aka bata ba. Ko da yake ta ce da a ce za ta koma baya a yanzu da ta canja course maimakon kwasa-kwasan kimiyya da ta yi course din kasuwanci, ga kuma yadda hirarmu ta kasance da Sadiya Adamu.
A shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu. Sunana Sadiya Adamu Fari. A ba mu labari amma a takaice inda aka yi makaranta har zuwa jami'a.
Na fara makarantar primary a Kaduna 1990, da yake ni a Kaduna aka haife ni, a nan na taso, yar Kaduna ce. Na shi secondary school a Kaduna na gama 2003, kafin na taho jami'a nan Bayero University inda na yi microbiology. Daga shekarar 2005 zuwa 2010 na yi bautar ƙasa, sannan sai na tsindima cikin kasuwanci.
Lallai kin taƙaita mana shi microbiology ɗin a course ɗin da kike so ki karanta kenan, ko ku an samu canji? Don na ga mafi yawa ɗaliban Najeriya ba abinda suke so suke karanta.
Gaskiya na so na yi medicine ne, ban samu ba, sai suka bani microbiology.
Ya aka yi biki samu ba, makinki ne bai kai ba?
Jam ɗina ne, ban samu ba. cut-off mark din da medicine suka saba a lokacin.
Da aka baki bai chemistry din biki.
Microbiology.
Microbiology. Biki tunani nan gaba a'a abinda nake so kenan ba bari in canza.
Eh to yanzu inda za a koma baya ma kila da ba zan yi sciences din ba ballanta na in yi microbiology.
Saboda me?
Saboda a hankali kace gane ina talent ɗinka yake ina kuma kadusa. Wani lokaci muna lakin career guidance saboda kowanne dalibi yana da talent din shi ya kamata a ce an yi guiding din shi through wannan talent din.
To tsanatun da farko da kika so ki yi aikin ki karanta likitanci sa miki akai a ranki koko ke kika yi
shi san akwai irin wannan abun kowa ya taso ina so in zama likita ina so in zama likita kai musamman science student kowanne science student ka taba yana so ya zama likita yana so ya zama likita.
To yanzu da kika yi zancen counseling din rashin sa dalibi akan hanya kenan ma tun daga secondary school ne tun
daga matsala ai da ma tun daga secondary school ne duk da dai na ga yanzu ana canzawa ba laifi ana gyagyara abubuwa a hankali yanzu akwai guidance and counseling department yawancin makarantu.
To biki samu likitanci ba aka baki wani course
microbiology.
To wajen karatu an fuskanci matsala
ƙalubale gaskiya ba wata matsala da na fuskanta
tunda abin da ranki ya so kenan
ba abin da na fuskanta nayi karatu na ne tunanin ma zan ci gaba na ce zan yi medical microbiology. To kuma daga baya da nazo na fara kasuwanci ne tunanin akwai lokacin da na nemi in koma in yi biotechnology saboda harkar cosmetics saboda in samu in fara production na cosmetics har yanzu ina da wannan ra'ayin a rayuwata.
To bayan an gama karatu a ina aka yi wa kasashe da ma
anan wata Fatima Muhammad Memorial a wata makaranta a Sarauni.
Daga yau shine kika ji ra'ayin ya kamata in fara sana'ar hannu.
Ni da yake tun ina yarinya ta ina da ra'ayin kasuwanci. Nayi kasuwanci kala daban-daban tun daga primary ba.
Tun daga primary.
Nayi ba abin da ban yi ba na sai da su dambin kifi irin wannan abin na primary school. Har da nazo secondary school ni ce sai da socks ni ce kaza haka. Har nazo jami'a ina bayan na gama secondary school na dan fara kasuwanci sosai haka. Na shiga jami'a in zan zo Kano sai in saro materials din ko in taho da su hostel in saida in kuma zan koma Kaduna sai a tamfofi daga Kano sai in tafi da su a haka har na zo na bude shagona na farko a Kaduna lokacin ina level 2
tun kina level 2 to a gidanku kin taso kun ga ana sana'a ne
gaskiya ban ga ana yi ba ni dai ra'ayina ne kawai haka.
To bayan kin gama jami'an yanzu akai aka dawo Kano kin aure ne da kake
aure ne ya dawo da ni Kano ina cikin jami'a na hadu da mishina shi kuma anan yake likita ne Aminu Kano nazo na aure shi. To kin ga zaman Kano ya kama ni
to ina batun shago da kika buɗe a Kaduna
rufewa ne bayan da ni aure gaskiya sai na rufe shago ne na sai da kayayyaki. To da na rufe wata sallah da nayi ta farko a Kano babbar sallah ce bayan na yi aure muna so mu je lalle muka je nan jambulo tun safi tun wajen karfe 6 kawayina da suke hostel suka je suka kama mana layi muna layin lallan nan har bayan maghrib ga wahala ga rashin dadin zaman wuri ga kaza ina zauna ina ta tunani sai na ce me yasa wani ba zai yi tunanin ya bude wajen da za a yi lalle za a yi gyaran kai za a yi gyaran jiki a comfortable waje kin ji ta yanda aka yi na fara tunanin bari in tsunduma harkar salon.
To yanzu shekara nawa da aka fara wannan harkar ta salon?
Na fara tun 2010 lokacin na fara da Modest dan kadan haka muka fara a nan wurin amma a sama muka fara a hankali muna tafi sannan a hankali har 2014 ina zaune sai wani abokin karatu na da muka yi karatu a jami'a tare sai ya kira ni ya ce min Sadiya me yasa ba za ki nemi wannan tallafin da gwamnati ke badawa ba tunda kina da ra'ayin kasuwanci kuma kina da kokarin ni. Na ce mai anya gwamnatin Najeriya mutum kan samu abu ko ba tare da ya san wani ba ya ce min a ki gwada mana. To na gwada wani abu program da aka yi lokacin jaratan da ake kira UN. Na yi wanda ya sa rai ba muka zo first page ya fito fortunately for me sai aka ce na ce daga nan na je na yi second stage kaman zan yi kaman ba zan yi ba saboda kin san yanayin yanda kasan mu take a haka dai na yi kuma cikin yardar Ubangiji bana nan ma dan gaskiya ban sa rai ba dan haka na tattara ina wani bibiji na inda yake lokacin na tafi da kwana biyu sai aka kira ni aka ce min ai na ci UN ba shiri na tattaro na dawo Najeriya cikin yadda ubangiji suka ba mu
da kun bar Najeriya ne
da ba ma nan mun yi tafiya da mijina cikin yadda ubangiji na dawo muka zo kuma suka ba mu kudade gaskiya masu yawa a lokacin ai 110 million naira
miliyan 10
to daga nan kuma suka ba mu training sosai sun mana training to daga nan shine na gyara kasuwanci na
miliyan 10 da aka ba ku shi kyauta kenan aka ba
kyauta ce kuma sun mana training sosai wani abu kenan da har yau muke yabon waccan gwamnatin akai na gyara kasuwanci na gyara wannan na fara mobile salon services
kibi mutum har gida
mobile salon services muna da siyana komai da komai muna da shi a ciki in kana so zamu bi ka da inda kake muna covering campuses sannan naje na bude kuma main branch ina wanda akalla yanzu ina da ma'aikata fiye da 15 a karkashin
ki a cikin shekara nawa
a cikin daga 2014 zuwa yanzu shekara 5 muna yin services daban-daban muna facials kullum muna kokarin upgrading muna facials muna gyaran jiki muna lalle muna gyaran kai kitso inda ka shigo kusan komai zamu maka inda muke to mama ce kamfani ba
kika ce mobile service kenan ku bin mutum a cikin mota ce kuka sassa kayan dryer da komi
a cikin mota ce
a mota za a fi ko in kuka zo gida za ku fitar da shi ne
za mu fitar da shi sai mu maka aiki sai mu tafi
to wani kalubale aka fuskanta a duk wannan kace ne titin da aka fara kawai
to kin san yanayin mu babban kalubale na ma'aikata kullun shine babban kalubale
na. Gaskiya kin da su da yawa.
Ina da su da yawa amma kin san rashin maida hankali, rashin saboda yanayin mu, yanayin inda muke da yanayin mutanen da muke dauka aiki. Yawanci ma'aikatan da muke dauka aiki ba wasu masu zurfin karatu bane, suna da dan wahalar sha'ani. Sannan yawanci mutanen mu ne, ƴaƴan mu ne na arewa su nake dauka. To hidimarsu iyayensu a'a ba za su zauna aiki ba sai dai su dawo gida da wuri a'a yarsu ba za ta je shago ta zauna ba a'a an yi musu haihuwa mamanta ta ce sai ta je gaskiya ina da wannan kalubalen nan da nan za ka ji kaman rannan wata babanta ya ce sai dai ta dinga koma gida karfe 5
kuma karfe nawa kake tashi
karfe 6 muke tashi
to mani wani cigaba aka samu almuhim
gaskiya mun samu cigaba da dama babban cigaban da nake takaho da shi har yau nake jin dadi a rayuwata shine nayi empowering wasu yau zan iya bude baki in ce a Kano wancan salon ne training dinta gashi can ta bude nata ba Kano kawai ba har na samu wasu daga Niger na samu wasu daga Yola wasu daga Katsina wasu daga Zaria mata da dama alal akalli ina da mata da na san sun fi 50 da ni ne empowering din su yanzu wasu sun bubude nasu wasu suna yi a gidaje wasu suna bi gidajen mutane suna musu wasu suna yi a gidajen su a yanzu haka ina da mata guda 20 da aka turo min daga Senate constituency project da nake musu training wanda su ma sun gama na san kowace za ta je ta nemi sana'ayi to shine babban ci gaban da kullun nake alfahari da shi yawancin yara na wasu ma ba su tunanin za su iya fitowa waje su zo su aiki ko su wani abu ba amma haka naje na samu wasu na samu iyayensu nace bar ƴar kuma na ta fito maimakon zaman take a gida su saurawa ne maimakon zaman take a gida ku batta ta zo ta koyi sana'a zan koya musu wasu su ci gaba da aiki waje na wasu su je su bude nasu
to a takaice a ƙarshe wani irin kira zaki wa musamman mata
dogaro da kai ma'ajiye lalaci ma'ajiye san abin wani a gefe mu nemi namu yawancin mata suna wulakanta saboda sun sa ma ransu cewa sai dai su dogara da abin da wani yake da shi wala Allah miji wala Allah iyaye wala Allah ke ma mace ki san cewa ke ma mutum ce zaki iya dogaro da kanki zaki iya neman ma kanki sana'a zaki iya rayuwa a karan kanki a matsayin ki na mace mutum ba wai mace da sai an jingina ta da sunan wani ba
to dandali na godiya
To madalla da fatan waɗanda aka yi domin su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA daga Kano a Najeriya.